أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهوا ما في قرارهم مؤمنين لوكتي البركة ونرانا تأشيرين ده هدو قوة ربي الآخر شكرة دبو إيه بني هدو أربعين ده هدو هجريه اديون لوكاتي البركه هشام هاشم لاداني منا ولا غانا ينا نكمل كره الله اياين ده كما فضيله الشيخ الدكتور عبد الله ابن عواد الجهني يا رجال يا هم بريد من جزران ترمو ولا كتبوا لي بدادي هاشم محمد الطاف shine ki kammala kiran sallah a daidai wannan lokacin yanzu wace fatan Allah subhanahu wa ta'ala ko mu jagoranci da abin da shi ne daidai Allah ta'ala ya ba mu iko sauraron abin da malamin karantar da mu tallan kuma fahimtar wannan sako na wannan juma'a babbar rana mai albarka fadilatu Sheikh Dr. Abdullah ibn Awad al-Juhani garika godiya ta tabbata ga Allah
alhamdulillah
godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imomin sa wanda suke bibiyar juna ba ma iya kirge su gaba daya kuma ba za mu iya samun masu godiya guda daya ba mun shaida ba an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai wanda ya kirge dukkanin komai kuma ilimin sa gaba daya ya zagaye komai na shaida kuma lalle na kuma shaida lalle jagoran mu annabin mu Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne Allah ya zabe shi don ya isar da manzancin sa kuma ya zabe shi domin bauta gare shi tsira da aminci da albarka tsara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkin sa da kyautatawa har zuwa dajal kiyama masi alkhair wasiya gare ku ita ce jin Allah ga bayin sa Allah ta'ala na cewa lalle hakika Allah yana da abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya nashi ne kuma hakika mun yi wasiyyaci ga waɗanda zai gabace ku da kuma ku cewa kun tsoron Allah ku sani cewa in kuka kafirce mu Allah lalle hakika Allah yana da abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya kuma Allah ya kasance mawadaci ne kuma abin godiya ne ku sanya da'ar Allah subhanahu wa ta'ala a gare ku ya zama cewa garkuwa ce gare ku wadda ta kare ku daga azabarsa ku sanya ta ya zama tsakaninku da da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci ku tsara tabbata gare shi ya zama cewa kowa da katanga da sutura tsakaninku da zafin jahannama ya ku taron musulmai lalle hakika an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama mai bishara ga mabiyansa kuma mai gargadi ga makiyansa wanda ya zama cewa wannan shine aikin manzanni ba sa gushewa tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu Allah ta'ala ya ce ba mu aiko manzanni fa zai zama masu bishara da masu gargadi wanda tsoron Allah ya gyara ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a littafin sa mai girma ta hanyar himan muminai bayani da kuma masu haƙuri da masu kyautatawa da masu haƙuri ta hanyar a yi musu bishara da ayoyi masu yawa yana daga cikin usulubin alƙur'ani inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bishara ya zama yana cewa yana zaɓar lokuta masu kyau da kuma lokuta waɗanda za su yi bayani akan wa'azi da kuma ilimi don ya zama cewa bai gushe bai kori sahabbai da gabansa ba don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mu'az Allah ƙara musu yadda yayin da ya aika su zuwa ga Yaman ku sauƙaƙa kar ku tsananta ku yi bishara kar ku kori mutane addini kuma ku zama masu da'a kar ku zama masu raba kai Imam al-Bukhari ne zo na hadisi haka nan kuma Ibn Hajar yayi ta'aliki a ƙarshen wannan magana da cewa abinda ake nufi da cewa kusantar da wanda yake kusa da kai shine sauƙaƙa masa a musulunci kar ka tsananta masa kuma da tsoratarwa ga sabo ya zama cewa mutane an tsanya haka nan ya zama tsotarwa kan sabo ya zama ya zama wajibi a dinga saukakawa dan ya zama an karbe ta haka nan kuma koyar da ilimi ya zama wajibi shi ma ya zama a hankali ga dinga koyar da shi domin komai idan ya zama a farkon sa mai sauki ne to zai zama abin soyuwa ga wanda ake nubata da shi kuma ya zama ya miƙa wuya ya karbe shi sai ya zama shine karshen akibar yana neman kari wanda yake karshen magana Ibn Hajar Allah mai rahama bushara ya ku bayin Allah da alkhairi ya zama manhaji ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tirare aminta tabbata gari har abada ya riga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya kasance yana yin yabo ga wanda ya cancanta a yi masa yabo kuma ya mai bishara da alkhairi da kuma sauki har ya zama wannan ya zama mai amfani gare shi da kuma wannan sa dan ya zama zuwa ya jawo shi zuwa da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ne musulmai suka zama an kwarece da su akan wannan alkhairin a kodi yushi da kuma sanya masa wannan ya tabbata hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam ya zama yana cewa yana ga mu Abu Huraira Allah kara masa yadda ka tafi da wannan takalman nawa duk wanda ya gani a bayan wannan shinge ya ne yana mai shedawa da Allah cewa babu bauta da gaskiya shinge da sai Allah yana mai tabbatuwar da wannan a cikin zuciyarsa kamar bisharar aljanna Imam Muslim rawaito wannan hadisi yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda take kwadita da tarbiyyar musulunci akan irin wannan daddasa ta hanyar a sanya ta a cikin zukatan masu imani shine yin tarbiyya kan bishara da alkhairi da kuma bayani akan asar mai kyau da kuma saukakawa ga aiki da kokari a wajen da'a yana daga cikin wannan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku yi masu bishara da tafiya cikin duhu a cikin dare zuwa masallaci da haske a gobe alkiyama cikakke Ibn Majah ya rawaita hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salli isha'i da sahabbansa kafin ya tafi sai ya ce musu ku zauna ina muku bishara da cewa yana daga cikin ni'imomin Allah a gare ku shine ya zama cewa babu wanda daga cikin mutane da zai sallan nan wannan ta isha'i a daidai wannan lokaci sai Abu Musa al-Ash'ari Allah kara masa daki muka koma muna farin ciki da abinda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana Imam al-Bukhari ne rawaita hadisi shi mu'mini yana hakuri a cikin yayin damuwarsa kuma mai bukata ne zai lokacin da yake cikin damuwa ga wanda yayi mai damuwa ko kuma ya mai bishara ko kuma ya ka mai bishara da sauki a nan kusa ko a nesa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya je wajen Ummul Ala ba ta lafiya sai yake mata ya Ummul Ala ina miki bishara lalle mu rashin lafiyar musulmi tafiye da zunubai ne gare shi kamar yadda ake gani wuta tana tafiye da tsatsa da karfe Imam Tirmidhi rawaita hadisi ya ku bayin Allah shi mumini yana da bishara a koda yaushe ta hanyar da zai samu sauki da damuwar da yake ciki da bakin cikinsa wanda za a sanya mai farin ciki a cikin zuciyarsa a sauke mai damuwa da bakin ciki Zaid ibn Arqam ya rubuta ma Anas ibn Malik a yayin da yake cikin tsanani yana mai tambaya yana mai kuma taziya yana ce mai dangane ga wanda aka kashe mai yayansa yake ina maka bishara da bishara daga Allah azza wa jalla naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa ya Allah ka gafarta mu ansar da kuma ƴaƴan ansar da kuma ƴaƴan ansar ma'ana jikoki Allah ka gafarta mu ansar da ƴaƴan ansar da kuma jikokin ansar Imam Ahmad ne rawaito wannan hadisi a musnad dinsa ya ku taron musulmai Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ga annabinmu ga wanda suka yi imani afwan cewa wanda suka yi imani Allah ta'ala zai musu bishara da duniyar lahira babu canji akan wannan kalma ta Allah din wannan shine babban rabo yana daga cikin bishara mai girma a nan duniya ya zama ba musulmi ya haɗu da ayyukansa zama kyawawa karɓaɓɓu kuma a gode masa kan wannan kyakkyawan aikin wannan ya daga cikin bishara ya zo a cikin musulmi yana cewa idan aka kyautata mutum aikinsa kuma aka yabe shi wannan yana daga cikin alamar karɓo aikinsa ne ya zo a wani hadisi da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ganin mutum zai aiki mai kyau na alkhairi kuma mutane suna mai godiya akan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan alama ce ta bishara ga mumini dan haka akan irin wannan kyakkyawan dabi'a ya zama wajibi musulmi yayi kokari da kuma samun buri mai kyau da kyakkyawan karshe kada ya zata dan uwansa a cikin abin da zai kamata da shi ko zai tujita da shi ya ku bayin Allah bayan duk waɗannan isharar da muka yi bayani daya daga cikin mu zai yadda a yi mai abu wanda muke ba daidai ba ko ya zama shi ne tusarwa ne ko kuma mai rusa aikinsa ko mai koran mutane ko kuma kashe mutane idan ya samu dama ne ko kuma mai yada barna ne da kuma ba daidai ba muna kokarin sanya farin ciki mu kwadaitar akan alkhairi mu taimaka wajen kyakkyawa da kuma babbar himma yana daga cikin abin da ya zama wajibi gare mu kowa daga cikin mu ya zama mai bishara ga ƴan uwansa yana yi musu wannan kyakkyawan dabi'ar kuma yana dauke musu akan abin da zai bata musu aikin su ya nemi ƙari gare su ku tsoron Allah ya ku mu'minai ku faɗi kyakkyawar magana ga mu'minai ku yi bishara kar ku kori mutane kuma ku haɗu tsakanin ku da Allah ku kyautata bibiyar ku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman a'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waɗannan da suka kasance sun bauta dagutu suna neman su bauta musu kuma suka koma zuwa ga Allah to waɗannan suna da bishara ga Allah Allah yake ai mabayi bishara waɗanda suka kasance idan an faɗa musu magana za su bi kyakkyawarta waɗannan su ne waɗanda suka kasance Allah ya shirye da su kuma su ne waɗanda suke ma'abuta hankali Allah ka yi albarka a cikin littafin mu alqur'ani da kuma amfanar da mu da abin da ke cikin sa na ayoyi da kuma ambato da hikima ina faɗin wannan magana ta wanda kuke ji na neman gafara Allah mai girma da daukaka da kuma dukkanin sauran musulmai daga zunubi da kukure ku nemi gafara Allah lalle hakika Allah ya kasance mai gafara ne mai jinkai godiya tabbata ga Allah godiya mai yawa na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai na kuma shaida lalle jagoran mu annabin mu kuma wawansa manzansa ne idan aminci kar tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da tasalati da salati ne da taslimi mai yawa bayan haka ya ku mutane ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi riko da kujiyar musulunci mai kakkiya kuma ku nisanci fushin ubangiji domin ƙababunku ba su da ƙarfi akan wuta kuma ku sani mamatanku sun riga ku zuwa ga abin da kuka aikata wasanku kuma za su taka ku su ma su wuce ku yi taka tsantsan kuma ku yi shiri domin haɗuwa da ubangijinku ku yi riko da littafin Allah mai girma domin lalle shi ne mafi girman zance kuma mafi kyawun magana hukuncinsa adalci ne maganarsa kuma an rabe take kuma alƙawalinsa gaskiya ne ku yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikinta ne ake samun tafsirin alƙur'ani da bayaninsa domin take fassara alƙur'ani kuma take bayyana mana shi ku yi riko da ita da tura min haƙwaranku lalle na hore ku da ku nisanci abubuwan da yake bid'a cikin shari'a domin kowane ƙirƙirar al'amari bid'a ne kuma duk wata bid'a ɓata ce duk wata bid'a kuma tana wuta ku yi salati taslimi ga wannan zaɓaɓɓen bawan nan wanda Allah ya muna bishara da shi mai babban tabbaci na alkautara da kuma ceto annabi Muhammad amintacce kamar yadda ubangiji ya umarce mu akan wannan a cikin maganarsa mai girma lallai hakika Allah da mala'ikunsa sun kasance suna salati ga annabi ya kwanda suka kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi Allah ka ƙara salati ga bawanka kuma manzanka annabi Muhammad Allah kai dada Allah kai dada khalifofin nan shiryayyu guda hudu wa'annan shiryayyu hanya Allah kai dada khalifofin nan shiryayyu zababbun bayin nan wa'annan jagorori taurari Abu Bakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran sahabbai na annabinka gaba daya da kuma iyalan gidansu salkakakku da tabi'ai da wanda suka bi ta farin gaskiya da kyautawa har zuwa da kiyama Allah kai dada mu a cikin kyautayenka ya Allah da kuma rahamarka Allah ka dokaci musulunci da musulmai Allah ka dokaci musulunci da musulmai ka hada kalmominsu ka hada tawansu ka shirye da su zuwa ga hanya maridaciya ka fitar da su daga duhun jahilci zuwa ga hakkin imani Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka tsare mu daga sharri ma sharri da kaidin fajirai Allah ka tsare mu a gabanmu da bayanmu da damanmu da hagunmu ya Allah da samanmu ya Allah muna neman tsarinka ya Allah da girmanka ya zama kar a cutar da mu a ƙasa gare mu Allah ka datar da jagororinmu da kuma shugabanninmu Allah ka karfafe su da miƙar da su da tabbatar da su jagoranmu da kuma yarimansa ya Allah Allah da yarimansa da abin da ke mafi alkhairi ga maslahar musulunci da musulmai Allah ka datar da dukkanin jagororin musulmai wajen aikin shari'arka da bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam Allah kai ne Allah wanda baba mu ta da gaskiya cikin gaskiya kai Allah kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka kai ne mawadaci mu ne mabukata ya Allah kai ne mawadaci Allah mu ne mabukata Allah ka so kamar mama ko ruwan sama kar ka sanya mu daga cikin wanda ake yanke musu wannan baiwa Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah mu halitta ne daga halittarka kar ka haramta muna saboda zulubinmu ya Allah daga fallaka ya ku bayin Allah lalle hakika Allah yana umarni da adalci da kyautawa da ba mu abota kusanci hakkin shi yana yin hani akan alfasha da kuma abin ki da wuce gona iri Allah yana muku wa'azi akan wannan wala Allah za ku azu ku ambace Allah mai girma zai ambace ku ku gode masa akan ni'imominsa da baiwarsa zai kara muku lalle hakika ambacin Allah shine abu mai girma ku sani cewa lalle Allah yana sanin abin da kuke aikatawa anan fadilatul sheikh doctor Abdullah ibn Awad al-Juhani ya tsaya da wannan kutuba da albarka wanda ya gabatar mana a dai wannan lokaci muke fatar kuma Allah subhanahu wata'ala ya mallan sakayya da gidan aljanna ya gatar da mu kuma da wannan bushara da malam ya mana akan wannan mawdu'i na muhimmancin bushara ga al'umma musulmi wanda malam ya jawo hankalin mu sosai akan wannan al'amari wanda malam ya jawo hankalin mu akan sa ba mu da matsira da madafa illa mai aiki irin wannan sakonni da muke ji a ce karanta da mu a koda yaushe musulmi bai da zaɓi bai da kuma kataɓu a kan abin da yake gabansa illa ya bi Allah ya bi annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bushara ta alkhairi da ake yi mana a koda yaushe musulmi bai da abin da ya wuce masa a irin wannan tsarin dukkaninmu mabiya ne masu neman alkhairi da yake wajen Allah subhanahu wataala duk mutumin da yake wani aikin alkhairi a nan duniya yana da bukata ya ga an yaba masa kuma yana da bukatar ya ga abin da yake aikatawa din mai kyau ne yana da kuma samun bushara ingantacciyar tsakaninsa da mahaliccinsa wannan bushara ya kuma uwa musulmi abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma abu ne mai daɗi kowane bawa ya ga tsakaninsa da mahaliccinsa akwai bushara mai kyau kamar yadda malam ya kawo muna ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowane mutum yana buƙatar ya samu irin wannan bushara din duk abin da kake yi in karatu kake yi kana so amma bushara da cewa jaraba za ta yi sauki in kuma kai jarabawar kana burin ka ga cewa jarabawar amma bushara cewa kaci in aiki kake nema bayan ka gama karatu kana jin dadi amma bushara cewa ka samu to duk wannan abubuwa ne na rayuwar duniya wanda suke karewa kuma suke tafiya bawa ya fi bukatuwa zuwa ga makomarsa ta alkiyama ta hanyar samu kyakkyawar bushara da alkawari da za a yi mai cewa makomarsa ta yi kyau lahirarsa ta fi duniyarsa ba wanda baya son ya ga wannan kowa yana son ya ga irin wannan bushara din tsakaninsa da al'ummar da yake rayuwa da ita ya ji bushara mai kyau tsakanin shi da mutane cewa lallai abin da yake nema din ya samu to dukkaninmu abin da muke fata kenan muke kwaɗayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce baya son ya ga irin wannan alkhairi tsakaninsa da al'umma ba wanda zai ce baya son ya ji abubuwa na alkhairi suna zuwa kowa yana so to amma kamar yadda muka sani dukkaninmu masu nema ne daga Allah subhanahu wataala kuma masu neman a riba mana ne akan abin da muke yi kuma in mun yi a ce mana madalla to wannan alkhairi dole ne dan adam ya neme shi kuma ya nemi samun sauki a cikin al'amuransa na rayuwa gaba daya ba mai neman a ce yau al'amuransa babu wanda yake shiga cikinsu ko kuma ba wanda yake mai bushara da abin alkhairi duk ba za mu so haka abinda muke so ne mu ji cewa yau an yaba mu kokarinmu an yaba mu kuma aikinmu an ji daɗin abinda muka yi to wannan alkhairi da muke nema makawunanmu to kada ya zama kawai akan mu abin da tsaya mu yi kokarin mu zama masu yi ma junanmu bushara da alkhairi kamar yadda mu gama ya kama na asar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai rahama ga sahabban Madina tare da ƴaƴansu da kuma jikokinsu wannan ya zama bushara ce ga ɗan uwa da ya ga yayarsa ɗansa sai kuma me yake kamata ya gaya masa da ya kwanta mai da hankali shine ya gaya mai bisharar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutanen Madina da kuma ƴaƴansu da jikokinsu cewa duk wanda ya mutu ana mai bishara da samun rahmar Allah da kuma aljanna kamar Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo wannan hadisi to duk sanda kaga mutum yana aiki alkhairi in ka sa akwai wata lada ko kyakkyawan sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada a kan wanda yake aikata wannan aikin to yi mai bishara da shi cewa abin da kake yi abu ne mai kyau wanda Allah da manzansa suke so ne sai ya ƙara ƙaimi da ƙarfin gwiwa da zai samu wajen waɗannan ayyuka na alkhairi da zai dinga yi amma idan ya zama ana gaya mai maganganu mara daɗi ana sake ingiza shi akan abin da ba zai ji daɗinsa ba a kullum wannan bawa zai zama bai da ƙarfin gwiwa kuma zai zama al'amuransa gaba ɗaya cikin damuwa su amma idan ana nuna masa girman al'amarin da kyawun alaƙa tsakaninsa da Ubangiji zai ji daɗi ba kaɗan ba da haka ƴan uwa musulmi mu zama masu yaɗa bushara da alkhairi ga mutane yayin da ga ɗan uwanka musulmi ya samu wani alkhairi yi ƙoƙari ka zama na farko wajen faranta masa ransa da gaya masa wannan abu aure mutum yake nema aka saka ciki idan aka ce an ba mutumin nan ki gaggawa wajen sanar da shi wannan alkhairi da ya samu haka idan aiki mutum yake nema ki gaggawa wajen gaya masa cewa ya samu idan wata musiba yake ciki aka ce an yafe masa kai gaggawa wajen gaya masa cewa an yafe mai kamar yadda ya faru tsakanin Ka'ab ibn Malik da kuma sauran sahabbai yayin da suka ji yaki waɗancan kuma ukun suka ke zuwa an zo an yaye musu daga baya sai ga sahabbai suna tururuwa wajen yi musu bushara da wannan aiki alkhairi din haka ne idan mutum ya cikin damuwa a matsayin ka na malami ko mai fatawa aka zo aka ma fatawa kuma ya zama ka san amsa da wanne yake nema to kai kokari kai gaggawa wajen nema masa mafita akan hukuncin shari'a da yake nema idan an samu hukuncin kuma ai sauri a kira shi a sanar da shi da hukuncin Allah subhanahu wataala akan shi sai da ji dadi shi ma ya samu kwanciyar hankalin cewa lalle abin da yake nema wajen Allah inna sauki ne gashi ya samu inna tsanani ne kuma an yayi masa to musulmi ko da shi wani ya zama wannan shine babban burin sa da fatar sa ga Allah subhanahu wataala sai Allah shiga lamarin sa kada mu zama masu danne bushara ta alkhairi ko abin da aka kawo na mutanen da samu ci gaba a ce ba za a gaya musu ba ko a dinga jinkirtawa a koda shi mutum ya zama mu'amalarsa da mutane shine ya kalli kansa a matsayin inda suke inda shine ke matsayin da suke kuma shike dama su suke dama su faranta mai rai zai so a ce sun yi gaggawa wajen faranta masa ran nashi da mai bishara mai kyau ta alkhairi to haka kai ma da kake matsayin da suke buƙatar ka gaya musu to kai kokarin ka faranta mutane kare zama kullun damuwar ka shine bakanta mutane sai ka bar waje ka ce ai dama ce ba ta samu ko kuma abuwa sun yawa yi kokari ka inganta rayuwarka kuma ka inganta rayuwar al'umma da kake rayuwa a cikin ta ka faranta mutane ka gaya musu gaskiya haka Allah yake so gaba yi haka yake son bayin da suka kasance da kyakkyawan zabi na alkhairi kada bayin su zama cewa kullum suna cikin damuwa da kunci ta yadda ba za su iya samun kyakkyawar rayuwa da kuma annashuwa a tsakaninsu da junansu ba mu yi kokari ko bayan Allah mu zama masu nuni zuwa ga alkhairi ko masu tunkuɗewa daga sharri a koda yaushe mu nemi tabbato akan imani da kuma gaskiya da yaqini ga Allah subhanahu wataala mu nemi tsarin Allah daga sharrin rayuwa da sharrin mutuwa da kuma fitintumin da suke cikin su gaba daya fadilatul shaykh doctor Abdullah ibn Awad al-Juhani yana kokarin kammala sallah ta wannan rana mai albarka ladanin mu kuma Hisham Saqaf da gabatar mana da kiran sallah a madadin wannan jama'a mai albarka ni ne fasaha na gabatar muku Abdul Muttalib Muhammad Awal Gusau ta da kuma wannan tasha da take kawo muku wannan shiri kai tsaye muke muku fata alkhairi muke kuma fata Allah gafarta mana ya mana rahama ya sanya aljanna firdaus ita ce makomar mu gaba daya wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh